This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 17 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, Amurka ta kammala jinyar Dakarunta daga Jamhuriyar Nijar. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alawadai da sake yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Sannan yau Talata ake sa ran cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara kasar Misra, yayin da ake ci gaba da kokarin hada kan manyan kasashe a yankin Gabas ta Tsakiya don yin nazari ga wasu sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kimanin mutum 40 da suke kan hanyar su ta zuwa wani taron maulidi a jihar Kaduna da ke Najeriya suka riga mu gidan gaskiya yayin wani hatsari.
Ne wani mai zuwa maulidin a mashin sai yamma wani dan trela cikin danganci, ko dan trelan da ya kauce mai ne mashin din ne sai ya wada kan masu mota wanda suka zafin sun kai 40.
Za a ji cewa kasar hadaddiyar daular Laraba ta baiwa Najeriya kayan agaji domin tallafa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a sassan kasar.
Baraka, ina ƙara kira wannan abu da aka bada shi domin talakawa wanda ibtila'i ya same su ya zamanto cewa an kai gare su, an samu mutane na kirki wanda suka ido akan wannan lamari.
Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. A wannan makon shirin ya tabo har da batun kashe kasurgumin dan fashin daji Kacalla Halilu Sububu da dakarun Najeriya suka samu nasarai. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Amurka ta kammala janye dakarunta daga Jamhuriyar Nijar kamar yadda wani jami'in Amurka ya faɗa a ranar Litinin. Wasu 'yan tsirarren jami'an sojin da aka ɗora wa alhakin tsara ofishin jakadancin Amurka ne kawai suka rage, abinda mai magana da yawun Pentagon Sabrina Singh ta faɗa wa manema labarai kenan. A farkon shekarar ne sojojin mulkin Nijar suka ƙi sabunta yarjejeniyar da ta baiwa dakarun Amurka damar gudanar da ayyukansu a ƙasar yammacin Afirkar. 'Yan watanni bayan nan kuma jami'ai daga ƙasashen biyu suka faɗa cikin wata sanarwar da suka fitar na haɗin gwiwa cewa dakarun Amurka za su kammala kwashe sojojinsu zuwa tsakiyar watan Satumba. A watan jiya ne Amurka ta miƙa wa hukumomin Nijar sansanin sojinta na ƙarshe, sai dai kuma aƙalla sojojin dozin biyu sun ci gaba da zama Nijar don gudanar da ayyukan da suka haɗa da tsara janyewar dakarun, a cewar Singh. Korar dakarun Amurka da Nijar ta yi bayan kifar da gwamnatin ƙasar a bara na da tasiri ga Washington, domin ya tursasa wa dakarunta barin mahimman sansanonin da take amfani da su don gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alawadai da sake yunkurin kashe wanda ya gada a mulki, yana mai tur da duk wani tashin hankalin siyasa da ya kwatanta a matsayin wanda ba halin Amurkawa ba ne. Tashin hankalin siyasa ba shi da matsuguni a Amurka sam-sam kuma har abada, abinda Biden ya faɗa kenan a wurin wani taron da aka yi a kwalejoji da jami'o'in bakaƙen fata masu tarihi da aka fi sanin su a taƙaice da HBCU a Philadelphia. A Amurka muna warware bambance-bambancen da ke tsakanin mu cikin lumana a rumfunan zaɓe ba ta hanyar amfani da bindiga ba, Biden ya ce a ranar Litinin. Kalaman na Biden na zuwa ne kusan sa'o'i 24 bayan da jami'an tattara bayanan sirri a Amurka suka gano wani da ake zargi da yunkurin kaiwa tsohon shugaba Donald Trump harin bindiga a West Palm, wato a West Palm Beach da ke jihar Florida. Jami'ai sun ce inda Trump yake tsaye na da tazarar tsakanin mita 365 zuwa 455 daga inda maharin ya yi kwantan ɓauna a jiya Lahadi, inda ya ɓuya a cikin wata duhuwa tsakanin wata katanga da ke tsakanin wurin wasan golf ɗin. Yau Talata ake sa ran cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara kasar Misra, yayin da ake ci gaba da kokarin hada kan manyan kasashe a yankin gabas ta tsakiya don yin nazari ga wasu sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da aka gabatar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller a ranar Litinin ya faɗa wa manema labarai cewa za mu ci gaba da tuntubar abokan haɗin gwiwarmu a yankin, musamman ma Misra da Qatar, a game da abubuwan da sharuɗin suka kunsa da kuma tabbatar da ko yunkurin ganin cewa ɓangarorin biyu za su amince da sharuɗin yarjejeniyar. Amurka bata sanar da lokacin da za a kammala gyaran da za a yi wa sharuɗin yarjejeniyar ba, duk da cewa jami'ai sun bayyana cewa zai gudana ne nan ba da jimawa ba. Sharuɗin yarjejeniyar na neman warware muhimman batutuwan da suka janyo tsaiko na tsawon tattaunawar watanni da Amurka, Qatar da Misra suka jagoranta, da zimmar ganin an sasanta tsakanin Isra'ila da Hamas, sannan da sako waɗanda mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a farkon yakin a ranar 7 ga watan Oktoban 2023. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. A yayin da al'ummar musulmi ke murnar zagayowar ranar haihuwar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasu mahalarta taron maulidin na bana a jihar Kaduna sun raga mu gidan gaskiya sakamakon hatsarin mota da ya ritsa da su. Al'ummar garin Kwandare da ke karamar hukumar Lere da ke jihar Kaduna suna kan hanyarsu ta zuwa wajen taron maulidi na bana ne, wani mai babbar mota ya afka musu a kokarin kauce wani mai babur. Daga Kaduna, wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da wannan rahoton.
Rukunin mutanen garin Kwandarin karamar hukumar Leren jihar Kaduna da aka ce sun haura mutum 60 ne dai suka cika wata babbar mota don zuwa taron mauludin na wannan shekarar da akan hanya ne kuma wannan iftila'i ya auku. Wasu daga cikin al'ummar garin Kwandarin da suka tattauna da muryar Amurka sun tabbatar da cewa akalla mutane 40 cikin 60 din da ke cikin motar sun riga mu gidan gaskiya, yayin da wasu da dama kuma suka jikkata suke karban magani.
Sunana Adam Isa Kwandari. An yi shirin zuwa wajen maulidi, wallahi mutanen wannan kauye namu sun cika mota kamar mutum 60 da wani abu. Ana zuwa daidai local government din mu Lera kenan. Trailer nan ya zo kauce ma wani dan mashin ya same su, wallahi ya murkushe su. Kawo dai zuwa yau dai an samu cicin mutum 40, anda Allah ya musu rasuwa.
Sunana Sa'idu Dan Asabe. To, masu zuwa maulidi ne da ake yin taro na Rabia a Samunaka. To, sun shiga mota, babban mota, haka su tafi wajen maulidi, maza da mata. Sai wani mai zuwa maulidin a mashin sai ma wani dan trailer tukin ganganci. To, dan trailer da ya kauce mai mashin din ne sai ya wada kan masu motan, wanda suka rasin sun kai 40. Sai waɗanda kuma Allah ya sa ciwonsu da sauki suna gida yanzu haka, wasu kuma suna asibitin Lere, wasu kuma suna asibitin Jinja.
Kuma duka 'yan garin ne?
Duka 'yan garin ne. Mutum ɗaya ma yaran shi kusan guda 7 ne a ciki abin ya sami ya rika da shi. Matan shi guda 3 sun rasu da yaran shi guda 2. Akwai kuma wanda shi ya rasu, matan shi ta rasu, 'ya'yan shi guda 2 su ma suka rasu. Sannan ni ma da nake magana akwai ƙanwan babana guda 1 wanda ya rasu.
Nan kuwa a garin Kaduna taron maulidin ya tashi ne lafiya ba ta da asarar rai ko guda ɗaya ba, kuma ya samu halartar manyan malamai da mabiya daga ɓangarori daban-daban, ciki har da manyan malaman addinin Kirista irin su Pastor Yohana Burin da duk shekara dama yakan halarci wannan taro.
Duk kowane dama na samu a rayuwana da zan hada kan al'umma ba kadai Kiristoci da Musulmai ba, zan iya kan kokarin gan jama'a su zauna lafiya a fahimci juna, domin ta wuna ka ne za a samu cin gaba, za a samu wadata. To, amma domin mun kiyin abin da ya wajaba tunduncin da malamai a kowane bangare, mabiya a kowane bangare, shi ya kai mu ga yau ba zaman lafiya a Arewa. Don da haka abu ne na gode Allah ma da ya bani daman in zo maulidin manzon Allah.
Malaman addinin Musulunci da dama ne dai suka yi jawabi a wurin wannan taron maulidi na wannan shekara, kuma wasu daga cikinsu ma sun ce haɗin kan al'ummar Najeriya dai a wannan lokaci ya zama wajibi.
Sunana Husaini Ilyas Imam, murshid na jama'atul Nasarar Islam. Alhamdulillahi, wannan abu ne wanda aka saba. To, kuma sunnan manzon Allah na sallama shine ya kawo mu musulmai mu zauna da waɗanda ba musulmai ba, a haɗa kai a ci gaba da makasa addu'a, Allah ya kawo mu ƙasa zaman lafiya.
Sheikh Abdullahi Turmusi.
To alhamdulillah, dama dai ai duk abin da aka ce al'amarin manzon Allah ya kamata lalle al'umma musulmi a ga sun dunkule saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ma ko ba musulmi ba, kiristoci da waɗanda ma ba su da addini, a dawo a dunkule a taimaki wannan ƙasa.
Dama dai duk shekara a irin wannan wata na Rabiul Awwal al'ummar musulmi sukan yi murnar zagayewar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu. Kuma a irin wannan lokaci ne a baren ma dai a tudun birin da ke garin Kaduna aka samu asarar rayuka sakamakon jefa bom a wurin wasu masu taron maulidi cikin dare. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta dawo mana da labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da takwarorinsa na Australia, Canada, New Zealand da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa a ranar Litinin a zagayowar ranar da matashiyar nan bakurdiyar Iran, ‘yar raji Mahsa Amini, ta rasu. Amini ta rasu a ranar 16 ga watan Satumban 2022, ‘yan kwanaki bayan da ‘yan sandan Iran suka tsare ta bisa zargin karya dokar da'ar Iran da ya buƙaci mata su sanya hijabi. Mutuwar Amini ta haifar da zanga-zanga a fadin Iran, inda aka kwashe watanni ana yi yayin da aka yi wa wasu dubbai kuma raunuka ko kuma aka tsare su. Manyan jami'an diplomasiya sun ce rahotannin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adam suka fitar sun nuna cewa Iran ce a gaba cikin ƙasashen da ake aiwatar da kisa akan mata a duniya. Jamus ta fara gudanar da bincike akan dukkan iyakokinta daga ranar Litinin. A yunkurin gwamnatin kasar na rage yawan masu zuwa kasar don neman mafaka da bakin haure masu shiga kasar taɓa rauniyar hanya. Kasashe da dama da suka hada kan iyaka da Jamus sun yi sukar wannan tsarin da suka ce ya tauye 'yancin yin tafiya, wanda galibi ake masa kallon wata muhimmiyar ka'ida a tarayyar Turai. 'Yan sandan Jamus da jami'an tsaron kan iyakar kasar sun sanya shingayen bincike a manyan hanyoyi da ake bi tun da tsakar dare. Jami'ai sun hau layin dogo, jirage da ke yawo a cikin gari da jiragen ruwa da suka shigo kasar daga kasashen da ke makwabtaka, domin gudanar da bincike kai tsaye akan waɗanda ake zargi bakin haure ne da suka shigo ba bisa ka'ida ba. Hukumomi sun ce za a ci gaba da gudanar da binciken akan iyakoki zuwa nan da akalla makonni 6 masu zuwa.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da ambaliyar ruwa ta daidaita da dama daga cikin wasu yankunan Najeriya, ciki har da birnin Maiduguri da ke jihar Borno, inda lamarin ya fi kamari, hadaddiyar daular Larabawa ta aike wa Najeriya kayan agaji kimanin tan 50 don a taimaka waɗanda ibtila'in ya shafa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Yayin da ake ci gaba da kirga hasara biyo bayan mummunan ambaliyar ruwa da ya kasara da dama daga cikin wasu al'ummu a ɓangarorin Najeriya daban-daban, gwamnatin kasar hadaddiyar daular Larabawa ta aiko wa Najeriya gudunmuwar kayayyakin agaji kimanin tan 50 don a rarrabawa waɗanda wannan ja'iba ta afkawa. Wani babban jirgin jigilar ɗaukan kaya na kasar ta Dubai ya yi so filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Nnamdi Azikiwe da ke nan birnin Abuja ɗauke da kayayyakin. Daga nan kuma jakadar daular Larabawa a Najeriya Salim Alshamsi ya karɓi kayan, inda ke cewa mai daraja sarkin daular Sheikh Muhammad Al-Nahyan ya aiko da wannan gudunmawar agaji ne don a tallafa wa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. An dai miƙa gudunmawar ne ga hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya, wato NEMA. Kuma na tambayi kakakin hukumar, Mr. Manzo Ezekiel, ko wani ƙarin bayani zai man?
Kayan agajin da aka kawo ne a taimaki wanda ambaliyar ruwa ya same su a ƙasa. Kaya ne wanda gwamnatin United Arab Emirates sun kawo ne saboda yawan flooding da ke faruwa a wurare daban-daban a Najeriya. Don su kara karfi ma abinda gwamnatin tarayya Najeriya ke yi na taimakawa.
Yawa to kaman yanzu wannan kayan agajin tsaya ne zai taimaki mutane waɗanda wannan ambaliyar ruwan ya shafe su a Najeriya.
Kwarai kuwa zai taimake su saboda ita gwamnatin Najeriya ma tana rawar da take a wajen taimakawa mutane. Kuma muna godiya ga wannan karin taimakawa da muka samu daga kasar United Arab Emirates.
Bayan dai nuna jinjina ga mahukuntan haɗaɗɗen dalar Larabawa, jagoran ƙungiyar rundunar adalci a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda ambaliyar ruwan ta fi kamari, Malam Zakari Adamu ya yi fatan za a yi adalci wurin wannan rabo.
Saboda ina ƙara kira wannan abu da aka bada shi domin talakawa wanda iftila'i ya same su ya zamanto cewa an kai gare su, an samu mutane na kirki wanda suka ido akan wannan lamari.
Shi ma kakakin majalisar matasan arewacin Najeriya, ambasada Abdulhamid Dambature, cewa yake yi irin wannan kabakin arziki daga daular Larabawan ba yau faro ba, saboda haka yana mai cewa
to mu kuma matsayinmu na ƙungiyar matasa da mu da ido mu ganin ya ne aka yi, an yi shi don Allah ne ko kuma a'a da sa siyasa a ciki da son rai, da mu bi mu gani, da mu dauka mataki sosai.
Yayin da wannan ambaliyar ruwa ta gigita da dama daga cikin al'umman Najeriya, da hukumar hasashen yanayi ta hasashen cewar za a ƙara samun sabbin ambaliyar ruwan a yankuna 123 a jihohi 21 na Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yaran mujiya sun samu kai sun kashe wannan shege dan ta'adda Halilu. Mun tabbatar su irin su tulji da sauransu duka kwanakin su ya kai. Mun suna da wayo su bar mana ƙasa. Mun ba su son zaman lafiya, mu ma ba mu son su da rai.
Jama'a, muna fatan kuna nan kalokan mai da muke a nan Washington DC, sanunku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Ya kamata mu bude shirin nan yau da jinjinawa rundunar sojojin Najeriya kan nasarar da ta samu na ganin bayan Kacella Halidu Subugu, ɗaya daga cikin manyan gigan barayin Najeriya da suka daɗe suna ganawa yankin arewa maso yammacin Najeriya, musamman jihohin Zamfara da Sokoto, Katsina da sauransu a Zaba. Babban hafsoshin sojojin Najeriya General Christopher Musa shi ne ya tabbatar da kisan Kacella Halilu Subugu a hira da yi da wakilinmu da Amurka Abdulrazak Bello shi kaɗai a Gusau.
To jama'a, murna ne muka gani yau. Yau da zuwanmu yaran mujiya sun samu kai sun kashe wannan shege ɗan ta'adda Halilu. To na farkon kenan, mun tabbatar su irin su tulji da sauransu duka kwanakinsu ya kai. Mun suna da wayo su bar mana ƙasa. Mun ba su son zaman lafiya, mu ma ba mu son su da rai. Dukan muna aiki tare da 'yan tsaro, muna aiki tare da 'yan sanda da saura, duka muna haɗa kai. Mun gode kuma shi gwamnan Zamfara yana ba mu taimako illa yanda ya kamata. Roƙon da muke ma jama'a su gane cewa wannan yakin kowa na da abin da ya kamata shi ma ya yi. Idan an ga waɗannan 'yan ta'adda a gaya muna. Kada mutane kuma su huda da su, masu kasuwanci da su, masu mai a bari. Don an ce abokin barawo, barawo ne.
General Christopher Musa kenan, babban hafsan sojojin Najeriya a taɗinsa da Abdulrazak Bello. To Kacella Halilu Subugu dai ya ta katobara 'yan kwanaki kalilan kafin a kashe shi, na cewa shi kama shi fa sai an yi da gaske.
Ni ne Kacella Halilu Subugu wanda mun kaji ana faɗi. Mai gidan suturji, duk wani malami da kawo minbari aini 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 ya roki Allah kawo sauƙin abun ga ya yi da ya ce ai kaza ai kaza. Don gwamnati da tana kai ƙarshen abun da yanzu ta kai. Ko sojan duniya an ka ɗauko. Allah ya sa kuma ya zo Rasha da Ukrain nan, Amerika kuma ya zo ta nan, Afghanistan kuma ya zo ta nan, ba a kai ƙarshen wannan abu. Don duk kashe man sai na kashe mai inda ya Bahaushe.
Ko ba faɗa ba, an san cewa mutanen ƙauyuka da garuruwan da Subugu ya daɗe yana ganawa a Zaba, musamman a sassan Zamfara da Sokoto da sauransu, dole a ɗauka cewa sun ji daɗi kuma sun samu kwanciyar hankali jin cewa ba ya duniya.
Kacella Halilu Subugu, mun ji daɗin haka, kuma Ubangiji Allah shi ƙara ba su nasara. Bisa ga yanzu yankinanmu gaba ɗaya kowa yanzu yana cewa murna yana jin daɗi.
Suleiman Bala Idris shi ne mai magana da yawun gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal. ya ce gwamnati ta yi murna matuka akan nasarar da dakarun soji suka samu a jihar Zamfara.
Abu ne da sai dai an ce alhamdulillahi domin duk wanda ke jihar Zamfara da ma dai mutanen da ke wajen jihar Zamfara kowa fatan da yake shi ne a samu ganin ƙarshen wannan matsala ɗan bindiga. Mun yaba ba jami'an tsaro waɗanda suke ɗaukar da rayukansu wajen fuskantar waɗannan ɗan bindiga.
To a gaishe ka Abdulrazak Bello da wannan rahotanni din. To sai dai duk da wannan nasara da sojojin Najeriya suka samu din, har yanzu ana ci gaba da zargin kungiyoyin tsaro ciki har da su sojojin da cewa cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa har yanzu aka kasa ganin bayan irin wannan al'amari na satar mutane da ake a Najeriya domin neman fansa. Za ku ji haka a kashi na biyu na muhawara da wakilinmu na tsaro a Abuja, wato Hassan Maina Kaine, shirya mana a tsakanin wasu tsofaffin sojoji guda biyu, ɗaya sojan na sama ne, ɗaya kuma na ƙasa ne. Wato yana muku maganar Group Captain Sadiq Garba Shehu, shine tsohon sojan jiragen sama, da kuma Major Yahaya Shinko wanda shine tsohon soja na ƙasa masu yaƙi. To ga su a ci gaban wannan muhawara da shi Hassan ya jagoranta.
Idan ana maganar tsaro a Najeriya, Group Captain Sadiq Garba Shehu, babu yanda za ka yi mata maganar tsaro da maganar cin hanci da rashawa.
Bye.
Kwanan nan muka ga faifan bidiyon wani soja wanda ya fito yake zargin cewar suna da duk abin da ya kamata na yakin nan kuma a yi kare, amma shugabanninsu sun hana su wannan izinin yin yakin. Yake cewa saboda dan abin da ake samu a cikin yakin nan na cin hanci da rashawa, su manyan ba za su so suka cewar yakin nan ya kare ba. Ta wace fuska kake kallon wannan zargi na wannan soja?
Wannan zargin ni a matsayina na soja yana ba kaushi, kuma wallahi tallahi da in ne suka yi wannan maganar ko ƙara tsoron ka nufi ba zan yi ba. To amma irin abubuwan da za ka ci ko kuma irin abubuwan da za ka gani idan ka duba ka ga yadda ake kasafin kuɗin soja ko yadda ka ga ake wasu project wanda yake ba su kai alaƙa da cewa ya soja zai ƙara ƙaramin aiki ba, kuma ga ƙasa tana cikin abin da suka ce a to akwai fa wanda yake shan romo a wannan abin. Ba zan faɗi suna ba, ina jin shekara biyu ko shekara uku akwai wani babban kanito na ji shi ko mutane suka san ji shi ba so ɗaya ba su yi ba, yana cewa yana aji yana kururuwa cewa ya je jinsu kusan sun Najeriya ya samu su ba su da bindiga. This is around 2013-2014. Wannan magana a lokacin nan a gaskiya a kusan sun ba su da bindiga. Kamar yadda ake ce ma soja ɗan sanda shi ma suna da bindiga ne, wanda ainihin idan sojan da zai a lokacin sandan da bai da sanda a lokacin sojan tsaron ya aika ga ba soja ba ne. Bindiga is the most basic thing that soja bai da shi. Wallahi idan kana shi musu fuska rabbila yana jina kace la ina ta kana magana ne kana burge ni inda kana magana cewa soja ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza irin ce muku da shi suke. Amma in na je na zuwa budget din da kuke fara muku na approve take don ku inda kuka sa kudin to ku yi magana sai bindigan nan ba. Kwanan da mutu labarin da ake magana wajen ruwa akai magana university kuma nan kuma mun ji Adam Osumole ya tashi yana cewa ya za a ce kasa da ke ai dake yaki kayan aiki da ishe ta ba a je a ce wai ana yin university kuma university ne kuma ga jaga da ake yin su kowa wani shekaru sai ta je university a garin su da kudin soja ba. So abin da nake faɗa shine kudin da kake ganin gunjari a biliyon a ce an yi defense shine number 2 ko shine number 1 karshen ka kudin ba wurin ba wa abin yake tafiya ba, kuma yankan yana farawa tun daga lokacin haɗa katakan kudin ne inda akwai minista mai kwari inda akwai shugaban kasa da zai duba ba zai yi approving waɗannan abubuwan ba. To amma da kasa minista baya da fawa shugaban kasa baya da lokacin zai duba defense budget so iyakaci a shi shuru da tsakanin shi da ɗan majalisa. To daga nan in ya yi shi nashi shi ne fa ya kamata ya je batalio ya ce an ce za a gina ɗakunan sojoji guda 50 ina kuke a kasa. To tun da ya riga ya karɓi lada mai zai faru kai ba ma lada ba ni na yi spokesman na Nigerian Air Force. A tafi da sai ta kan majalisar nan za su je sai service sun kare kuɗi sun ba su sai sun biya muku hotel sai sun ba su jirgi kuma duk waɗannan za su ja a National Assembly. To shi ta ce maka a duk end of this abin nan akwai corruption. Akwai corruption a National Assembly.
To yaji ya shi kai ka da akwai harkar cin hanci a harkar tsaro a Najeriya?
To ko da akwai harkar cin hanci a harkar tsaro a Najeriya, wannan maganar cin hanci ya taso ne daga ɓangaren su farar hula ba ɓangaren sojojin ba. Kaga daga cikin dalilin da ya sa ɗazu na yi maganar cewa babban aiki ko kuma makasudin kafa gwamnati shi ne tabbatar da tsaro da kuma walwalar al'umma. So yanzu shi kamar da group captain yake magana shugaban kasa dai da lokacin da zai iya mai da hankali akan bangaren tsaro ka da shi bai dauki aikinsa na commander in chief da muhimmanci ba kuma babu dalilin da zai sa a ce baka su da kafa gwamnatin nan shine tabbatar da tsaro da walwalan al'umma amma kuma a jaji sai a ce sai an bar wa minista wannan aikin yayi ni ina tsammani sai daga nan ne wurin da shi shugaban kasa bai ba bangaren tsaron muhimmanci ba aka samu magana tana ci da rashawa ta shigo domin duk abin da hukumomin sojojin nan za su yi procuring daga waje na makaman su na abin da suke bukata ba sojojin ne kai tsaye suke sayo su ba maganar makamai da kayan al'amura na soja musamman wanda suke na tabbatar da abin gudanar da yaki al'amari ne na gwamnati ce take sa hannu da wata gwamnati ta wata kasa a samar da irin wannan shi tuba bisansa ba shi ne kadai wanda za a ce ake zargi sun yi buddha sun yi ka kuma ko su so a nisa sun yi sa nasa a ciki an je an aiwatar da abin da ake so a aiwatar ba duk abin da za a yi in dai na buddha ne to karkashin minista ne yake ministan tsaro ne wannan ministan tsaro tare da ofishin shugaban kasa duk abin da za a siya na makamai in ba an ce in ba a ce ba to su ne yan sukun farko da za a fara su kuma ba su rundunonin sojan ba kuma kamar yadda kai magana akan wancan sojan da yake da yake cewa an hana su
majalisar sojan tun da haka ne kuma ga lokacin da ake tuhuman kwanar samba da sojoji din nan an gurfanar da manyan sojoji a gaban kotuna wasu an samu biliyoyin kuɗi a hannunsu an kwashe da gidaje da kadarori da sauransu kuma kana cewa tsakanin gwamnati da gwamnati ake wannan abuwa ne
alhamdulillah har wannan kudaden ba zai yi ya zama su magana kudaden makamai bane kade mutane ne da suke magana kudin makamai
wannan kudaden na akwai kudaden da aka ware domin kauko sojojin haya lokacin mulkin Goodluck to shi ma wannan babban jami'in da yayi baka ta kana kan wannan kudaden shi ma naga an gurfana shi a gaban kotu ai kuma wannan
ai haka dai wannan ai ai ba za ka kauta cewa wai ba ta hancin da rashawa ba abin da nake gaya ma shi ne kofar ta bude ne ai na faɗa kofar ta bude ne sakamakon su farar hulan da ke gudanar da ko suke da hannu ko ruwa da saki wurin gudanar da harkokin tsaro amma duk abin da za a yi in dai na makami ne to babu yadda za a ɗaura wannan laifi akan su jami'an sojojin.
Madalla, to bari mu tsaya nan sai mun dawo rana a wato mu ji shin me yasa sauran sassan Najeriya suke kamar basu kula ba ko kuma babu ruwansu da masifar da mutanen arewacin Najeriya suke fuskanta a hannun yan ta'adda din nan ne kuma meye gaskiyar ainihin abin da yasa shugabannin hukumar binciken leken asirai da kuma na DSS wato na NIA da na DSS wanda dukkan su yan arewa ne suka bar aiki bari suka yi ko sallama su aka yi yanzu kan nan za mu tsaya sai kuma mun dawo rana a cikin Allah ya kai mu muna godiya ga group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya da kuma Major Yahaya Shinku shi ma mai ritaya sannan da shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da ya haɗa mana wannan muhawara da suka yi ni ne Ali Mustapha Sakwata a Washington huta lafiya.
A gaida Ali Mustapha Sakwato yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To Muhammad Hafiz a takaice. Amurka ta kammala janye dakarunta daga jamhuriyar Niger kamar yadda wani jami'in Amurka ya faɗa a ranar Litinin. Wasu 'yan tsirarrin jami'an sojin da aka ɗora wa alhakin tsare ofishin jakadancin Amurka ne kawai suka rage. Abinda mai magana da yawun Pentagon Sabrina Singh ta faɗa wa manema labarai kenan. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alawadai da sake yunkurin kashe wanda ya gada a mulki. Yana mai tur da duk wani tashin hankalin siyasa da ya kwatanta a matsayin wanda ba halin Amurkawa ba ne. Yau Talata ake sa ran cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara kasar Misira yayin da ake ci gaba da kokarin hada kan manyan kasashe a yankin gabas ta tsakiya don yin nazari ga wasu sharuɗin yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da aka gabatar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da takwarorinsa na Australia, Canada, New Zealand da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa a ranar Litinin a zagayowar ranar da matashiyar nan bakurdiyar Iran ‘yar raji Mahsa Amini ta rasu. Amini ta rasu a ranar 16 ga watan Satumba 2022, ‘yan kwanaki bayan da ‘yan sandan Iran suka tsare ta bisa zargin karya dokar da'ar Iran da ya buƙaci mata su sanya hijabi. Jamus ta fara gudanar da bincike akan dukkan iyakokinta daga ranar Litinin a yunkurin gwamnatin kasar na rage yawan masu zuwa kasar don neman mafaka da bakin haure masu shiga kasar taɓa rauniyar hanya. kasashe da dama da suka hada kan iyaka da Jamus sun yi sukar wannan tsarin da suka ce ya tauye yancin yin tafiya, wanda galibi ake masa kallon wata muhimmiyar ka'ida a tarihiyar Turai.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kafin mu sallama da ku, za mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na Dr. Habibu Sadauki, wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Litinin a jihar Kano, Najeriya. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.